Washington DC. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma su kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Hadiza Kyari
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau ma 26 ga watan Agusta na shekarar 2021 za mu magana ne akan cutar basir.
A wannan makon za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da likita akan cutar basir.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar muryar Amurka ta tattauna da likita akan wannan cuta da ta addaba mutane da yawa.
Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama, sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraron mu, za mu fara da tattaunawar wakiliyar muryar Amurka, wato Ibinta Ibrahim, tare da Dr. Tasi'u Ibrahim.
A yau muna tare ne da Dr. Tasi'u Ibrahim, daraktan asibitin Sultan da ke Kaduna. Likita, barka da zuwa zauren namu.
Barkanmu dai Hajjia Binta.
Idan aka ce basir, kalma ce wacce mutane da yawa sun san ta, ya danganta dai da irin abin da kake gani a matsayin basir. A yau likitan namu zai mana fassara a game da menene basir, menene ciwon da kuma matakan da ya kamata mutum ya dauka domin magance shi. Likita, idan na ce basir, shin kimiyya ta san da ciwon?
Hakika kimiyya ta san da larurar basir da kuma matsalar da ke tattare da larurar basir. Iyakaci kimiyya ta takaita fadadar da shi, kaman misali Malam Bahaushe kan iya ba ma'ana basir, domin da yawa mukan tsinkayi masu maganin gargajiya in suna talla, in sun dora ansakuwar su a saman mota, za su iya cewa yawan kasala matsalar basir ne, wanda yawan kasala takan iya zama matsalar rashin jini ne wadatacce ga mutum, ba basir ba. Za su iya cewa in kana yawan jin kaza da kaza da kaza da kaza, matsalar basir ne, wanda ba lalle ya zama haka ba a fassarar mu na kimiyya. A kimiyance ko a likitance, matsalar basir ta ta'allaka da larura da kan shafi dubura, wanda kuma a cikin laruran da kan shafi dubura su ma suna da yawa. Misali, akwai tsuro da wasu suke da shi yawanci gefen kafar duburan, inda wani lokaci yakan zama kurji haka, ya ja ruwa, ya saki ruwan ya fashe, wani lokaci ya ƙara rufewa in sun sha magunguna, su fama da shi lokaci mai tsawo, yana maimaituwa haka tsawon shekaru, wanda wannan muna kiran shi anorectal fistula, wanda a kimiyance ba mu bashi fassara ta hakika da cewa matsalar basir ne. Akwai wanda suke da a daidai duburan, shi ma suna da yankewa, zai zama tsago ne a duk sanda za su je bayan gida, za ma su shiga fargabar zuwa bayan gidan, saboda tsananin azabar ciwo da suke samu a yanayin da in sun je yin wannan bayan gidan. Wannan tsagewa ne na ita dubura, anal fissure muke kiran shi a kimiyance, ba ma bashi fassarar cewa wannan matsala ta basir. To amma a likitance ko a kimiyance, abinda muke kira da shi ne matsalar basir, shine wani kumburi ko tsuro da akan samu a dubura. Wannan tsuro ko kumburi zai iya kasancewa ya fito waje, shi muke kira external hemorrhoid, ma'ana yana lekowa waje, ana iya jin shi a zaman kullutu, ko kuma yana daga ciki, ana kiran shi internal hemorrhoid, wanda hakan kan iya samar da rashin jin daɗi a wannan dubura tun daga ƙarancin mataki, shine abinda muke cewa discomfort ma'ana rashin jin daɗi har zuwa shaharar matsala tsanantar zubar jini, wanda misalin wannan rashin jin daɗi shine mutum ya rika jin maikon majina na taro mai a wannan dubura, sai yana ko yawan sarki, kaikayi na biyowa lokaci-lokaci, yana susa, yana gogewa. Misali wannan shine karamin al'amari, yakan kai ga lamari ya shahara da zai rika samar da tsanantar zubar jini, ko kuma wannan kumburi ya rike ya cushe da ciwo ya zama ba a iya ma tafiya, ana kwance ba a iya bayan gida. Shine abin da muke kira thrombosed hemorrhoid, ma'ana wannan ya zama ya kulle, ya zama baya ma iya komawa, wanda hakan yakan zama har sai an zo asibiti. To wannan tsuro da kan fito ko yakan wanzu, domin ba wai sabon abu bane shi, dama bisa halittar dan adam wannan wuri na dubura Allah ya yi shi da wasu jijiyoyin jini wanda su muke kira hemorrhoidal vessels, wanda waɗannan jijiyoyin jini halitta ne kowane dan adam mutum da Allah ya halitta yana da su, kuma suna da matukar tasiri saboda yanayi ne na wurin da mutum ya kamata zai iya zama da sensitivity din su, ma'ana jin me yake faruwa ko wajen fitar bayan gida da sauransu, dan haka Allah ya yi su. To amma in suka samu kumburi na jini da yake shigo musu, shi muke kira engorgement, ko kuma suka saki suna bullukowa waje, to matsalar basir ta samu kenan, shi muke kira hemorrhoid, wanda hakan yakan sa inda suke za su iya kwantalewa lokaci ne sauki ya zama cewa suna zubar da jini.
Wanda suna danganta wasu sana'a irin ta zama musamman kila direba ko kuma tela, ko kuma wanda zai iya zama na awanni a wuri daya, da cewa ba a raba shi da ciwon basir, akwai gaskiya wannan al'amari?
Lalle akwai abubuwa da dama da sukan tasirantar da wannan matsala ta basir, kuma kamar yadda mutane kan dora sana'a ko jituwa ko wanzuwa a zama, yana da tasiri a samar da wannan matsala ta basir. Ba zama kaɗai ba, akwai wasu abubuwa da sukan wanzu a rayuwa, wasu na wucin gadi ne, kamar misali wasu masu juna biyu, yanayi na juna biyu, mace mai ciki takan samu matsalar basir wanda bayan ta haihu abun yakan yi sauki ko kuma ma ya kwaranye gaba daya, domin nauyin ɗa da ciki da kan zo ya danno mata a wannan yanayi yakan samar mata da wannan matsala ta basir, domin jijiyoyin jinin nan a takure saki jini baya komawa. To kamar yanda wanda yake jididin yana a zaune ne, shi ma abinda muke kira venous return zuwa ga zuciya, jini baya samun wadatar komawa sosai zuwa ga zuciya a sake aiko da shi, saboda wannan yanayi na zama. Ba ma zama kaɗai ba, akwai yanayi na zama a irin bayukanmu na zamani na yanzu, wanda muke kira water closet, in muka lura suna da wani gurami haka, wanda wannan gurami mutum zai zauna a tsakiya, sai ya zama su kuma wannan zagayen ya danna cinyoyin mutum. Danna cinyoyin nan shi muke kira tourniquet effect, kamar ka daure mutum ne a wannan yanayi, wannan cycle, wannan zagaye da aka daure sai ya zama bunnukowar wannan dubura ya karu saboda wannan zagaye na matsugunni irin na zamani, kuma musamman a zamanance bisa al'ada wani zai zauna a bayi ya dauki lokaci yana latsa waya, wani ma kuma yana karatu a wannan yanayi, to yakan tasirantar da wannan matsala ta basir, saboda haka dai zama yana da matukar tasiri.
To shi basa dinnan kashi-kashi ne?
Na yi bayani na ce ko a takaitan shi akwai wanda muke kira internal hemorrhoid, daga ciki baya bullukowa, yana daga ciki amma yana samar da wannan matsala, zai iya kaiwa har ga zubar jini, wannan kumburi na su waɗannan jijiyoyi. Sannan akwai mai bullukowa waje, wanda shi muke kira external hemorrhoids. Sannan akwai dalilai din bambanci bisa dalilan da sukan shaharantar da shi, duk wanda ko wajen yanayi na bayan gida din yakan zama sai an ta kugi ana nishi, masu irin nishi wajen yin bayan gida sun fi tasirantuwa da su samu wannan matsala ta basir. Ko Bahaushe ma ya ce ai barin kashi a ciki baya maganin yunwa, ma'ana hasken da ke kai shine duk sanda mutum yaji ya takura ko yana da bukatar zuwa bayan gida kuma yana a yanayi da zai je bayan gidan kanshi to ya kamata ya kokari ya je domin aje bayan gidan zai sa ci dubura ke ta turniki ke ta turnikin kokarin turowa yana rikewa tana kokarin turowa wanda hakan zai iya samar da matsala ga waɗannan jijiyoyin jini na basir kuma zai iya hassasa wannan matsala ya fi tasirin tuwa kuma ga mutanen da suke da karsashi shi ma kamar na jiki sosai shi ma yana da tasiri sannan yanayi na ciman abinci shi ma yana da tasiri akan samuwar yanayi na basir nau'in abinci da muke kira low fiber diet ma'ana abinci da ba shi da karsashin dusa ko ganyaye haka ya fi samar da matsala na basir na haka abinci irin namu na zamani na kayan kwalama sun fi samar da matsalar basir wanda wani jididin zai koma sai dai abin sha shi dai ya sha ruwa lemun kwalba ne lemun gwangwani lemun roba lemun kaza su ake sha to wanda ya jibinci irin waɗannan kayayyaki na kwalama bayan gidan shi zai zama baya kauri da zai rika fitowa a sauki to in yaje zai rika nishi to wannan nishi lallai zai tasirantar da matsalar basir akwai larura na rashin lafiya masu yawan tari ko kuma masu ciwon zuciya duk za su samu irin wannan matsala da za ta samar da masu ciwon hanta za su samu matsalar da za ta samar musu da wannan larura ta matsalar basir
ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin Allah amin amin summa amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni
masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga Binta da ci gaban tattaunawar su da likita
to shin basir yana iya kawo larurar kumburin ciki akai-akai inda mutum zai dinga fitar da iska
abinda mutane ke dorawa a tunanin a in kana yawan samun kumburin ciki a matsalar basir ne a sai dai wannan matsalar ta samun hakan ta zama ta assasa matsalar basir din ba basir din ne ya assaso ta ba ma'ana hannun agogon daga kumburin cikin ne zai tafi ga basir ba basir zuwa a kumburin ciki ba sai dai in dama akwai kaman matsaloli da na bayyana kaman misali ciwon hanta wanda shi ma yakan iya samar da waccan matsala ta basir rashin miƙewa yawan gudawa a yanayin da mutum ke yawan gudawa sannan shi basir kuma ya fi ga masu hannu da shuni yana daga cikin cututtukan da muke alakantawa da higher socio-economic status ma'ana masu hannu da shuni sun fi damar shan kayan kwalama da cima irin wancan na refined food an tashi da safe custard za a sha da daddare shawarma za a ci ko wani burger ne ko wani abun nan an ajiye a fridge akwai kayan sha su grape da sauransu to irin waɗannan ɗabi'a sannan sun fi damar ya zama ba su karsashin motsa jiki da sauransu so sun fi samun wannan matsala
to kamar yadda kai bayani cewa yanayin abincin da muke ci yana da gudunmawar da yake bada wurin assasa shi wannan larura ta basir wani irin abinci kake gani ya kamata a ce mun mai da hankali akai a halin yanzu domin ganin mun gujewa larurar nan
to a hakika a kodayaushe abinda mukan ce shine ya zama mutane na sirka abincinsu da ganye ganye yana da matukar tasiri inda mutane sun san tasirin ganye a cima ga lafiya to lalle da mutum ba zai daba a kullun a kowane cima zai zama akwai ganye wato abin dariya a jaminta akwai kwanakin baya wani karamin bidiyo da ya ta zagaye rukunin wasu larabawa ne suke zaune ake nuna su suna ta yagar nama haka suna ci wani yayin sharhi a kasa yace ku likitoci da kuke ta kira wai mu ci ganye to mu ko aljanna wannan muke so ku Allah ya barku da ganye abun ya bada sha'awa matuka to amma hakika duk da a daɗin baki lalle nama ya fi daɗi to amma hakika a lafiya ganye ya fi tasirantuwa kuma wancan barkwanci ba zai hana mu kira ga mutane cewa lalle su ji bincicin ganye ba. Sannan dan haka aka zaburar koda ga masu shi irin in an sha lemu wannan toton lemun ana so a ci shi. Ya zama cewa mutane suna cin toton ba kawai su tsotsa ruwan su yadda toton ba, yana da matukar fa'ida. Bayan wannan ana so irin su dafaffen masara din nan ko gasasshen masara kinga ana ci tare da jisan ne. Irin wannan yana cimani masu kyau ba kaman yanda za a raja a sai dai abu da aka kalkale. To waɗannan cima
masaran ne ma
sai an jinga duk wannan ba shi da tasiri lafiya ga jiki. A ɗauki masarar kawai a tsaftace ta, a cire tsakuyoyi, a wanke ta, a datsarta, a yi tuwon datsar, to ya fi ga lafiyar ɗan adam. Shi ma irin na ƙauye da za a yi kwaɗon ganye da sauransu duk sun fi ga abin nan. Wake da za a ci ba tare da an surfa shi ba, domin in mutum ya ci ai na ci alele ko na ci kosai, yawanci surfaffen wake ne ba kaman ainihin waken da za a ci a jumɓiri haka ba, wanda da komai nashi ake ci. Wannan to lallai sun fi lafiya.
Sakwai kuma maganar da ake yi na cewa shi ba su dinna idan ya ta'azzara a jiki yana iya shafar zamantakewar ma'aurata, wato auratayya na samun matsala ta inda yake rage ƙarfin shi namijin. Haka akwai gaskiya wannan
mutane kan dora shi ne saboda wata fata na ko su sai da magani ko kuma wani tunani irin nasu. Amma abin da yake faru shi ne ga wanda ke fama da zafi a dubarar shi ba zai samu karsashin karfin jin yana buƙatar ya nishaɗantu ba, ko kuma yana fama da ƙaiƙayi, ko kuma wurin ma ya kumburo mai ya abun nan, ko yana fama da yawan zuwa bayi. In banda wancan matsala da zai kautar da shi, domin shi nishaɗantuwa na karsashuwa yana buƙatar kwanciyar hankali da lafiya. To matuƙar akwai rashin lafiya da ya adabtun da shi abu ne da zai zama jididin na koda yaushe, in ba an kula da shi ba yana damun mutum. To yakan iya rage mai shauƙi na bisa matsalar cewa ya koma ya mai da hankali akan wani lamari na rayuwa, amma ba wai dan ya shafi ƙarfin shi ɗa namijin kankin kanshi ba. Wannan saci faɗi ne kawai.
To kuma akwai maganar da wa'in suke da alakanta shi ciwon ko kuma cutar basir ɗin da kuma cutar daji, cewa idan ya kamari ana iya kiransa ma kamar cutar daji. Shi sa ma har basu sukan ce mai cutar basir kawai ya je asibiti ba ta son uka.
Lalle wannan rashin sani ne. Ita cutar daji cuta ce a kodayaushe mai zaman kanta. Daji takan shafi duk ɓangarorin jiki. Akwai daji da kan shafi kwakwalwa, akwai daji da kan shafi nonon yamace, akwai daji da kan shafi mahaifa, akwai daji da kan harbi hanji, akwai daji a kunhu ga masu shan taba musamman, akwai daji a hanta musamman ga masu shan giya da sauransu. A dubura akan samu tsoro na daban ba wannan ba, amma wannan basir ba daji bane, kuma ba shi da alaka da daji. Sannan in ba dalilin dajin ya zo zaman kanshi ba, shi ba shi ke rikida wai ya koma daji ba, wannan magana ba haka take ba.
Ta ake maganinsa?
Maganin basir a likitance farko shawarwari tun daga cimar abinci, shawarwari akan yanayin al'ada da ɗabi'a. Idan mutum zai shiga bayi ya zauna kan sabon tsari na water closet ɗin nan, ya zauna nan zai ta latsa waya ko zai ta dogon karatu, za a bashi shawara ya bari. Akwai tsari na gudun zama ɗaya ba a miƙar da jiki, don haka ilan nan gaba motoci da za a yi na zamani, domin ana kodayaushe samun auratayya tsakanin ma'aikatan lafiya da kamfanonin ƙera motoci, za a yi motoci da za ka iya canzawa ka tuƙa su a tsaye maimakon mutum na a zaune, saboda masu sana'ar tuƙi da masu dogon zango suna tuƙi, ya zama za su iya miƙewa. Duk wannan tsari ne da zai biyo kamar yadda a ofisoshi ake so yanzu ana riƙa miƙewa lokaci-lokaci ko mutum na aiki. Bayan waɗannan tsari, ƙiba, tsarin ya mutum zai rage ƙiba yana daga ciki. Sannan idan mutum na da wata larura da kan sa shi nishi wajen yin bayan gida, duk yana daga cikin abun kulawa. Mace mai juna biyu wanda basir kan samu a wannan yanayi, za a ba ta shawara ta yi rajistan awo, don a ba ta shawarwarin ya za ta riƙa gudanar da kwanciyarta da rayuwarta su samu sauƙi a wannan yanayi na basir. Bayan nan akwai magunguna da akan bada in ya kai mataki na zubar jini din nan dan a dakatar da zubar jinin in ya zama abinda ake cewa kwayoyin cuta sun hau kan shi misali ya zama infected akwai magunguna da za a bada a asibitoci domin waɗannan kwayoyin cututtuka su kakau in ya zama yana radadin ciwo akwai magunguna da za a bada na kawar da wannan radadin ciwo ga masu fama da radadin ciwo in ya zama ya ki komawa ya za a komar da shi sannan in ya kai matakin da za a yi operation akwai wannan dama da za a yi operation domin a kawar da wannan matsala ta basir saboda haka matsalar basir matsala ce da asibiti sun san da ita asibiti suna da maganinta mataki-mataki bisa tsanani da shaharar da ya kai da kuma buƙatar a kai wannan mataki a magani
likita mun gode
masha Allah
Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin dan ga da likitoci masu kulawa da lahiya masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki yaya ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka ba azaba gobe ce fa baka yau gobe dan ka bashi yake zo san ga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin likita bokan turai amai da niya sosai nace agada likita bokan turai amai da niya sosai
yanzu kuma sai filin mu na kwalama
wayo Allah
Masararan mu welcome da zuwa wannan mako inda zamu gabatar muku da wani girki mai kayatarwa a cikin filin mu na kwalama Malama Rukayya kamar yadda ta gabatar mana wancan makon ma ita ce a wannan makon za ta gabatar mana da wani girki sai mu ji daga bakin ta ko me ta zo mana da shi wannan zaure
Assalamu alaikum mai sauraro to yau dai girkin namu miya ce da zamu yi ta kayan ganye saboda amfanin ganye a jikin mu insha Allah to ganyayyaki ne zamu hada daban-daban na farko dai akwai wani ganye ni na fi sanin shi da waterleaf
to wanda mai kamar alayyahu amma ba
alayyahu haina kuma yarba suna ce mishi gure sannan alayyahu namu din nan namu na gida sannan akwai shakwa yarba su ce musu shakko sannan har ila yau da ishiwa ka kadan
alayyahu
yake yawa amma ba alayyahu bane yawa sannan da yar shiwa ka kadan sai wani ganye da muke ce mishi saint leaf
wato ganye mai
me kanshin nan to duk waɗannan ganyayyaki zaki same su amma a ciki wanda zaki sa mara sayawa shine shuwaka da wannan saint leaf din su sinadari za su zama to idan kika samu shi wannan alayyahu gaskiya inda muke wani bi amfani da alayyahu wasun mu dai gaskiya iyayen mu yanda suke zaki gada suna hada dan itacen nan nashi ya fi lafiya
haka
kika samu alayyahu nan ganyayyaki zaki wanke su kakki sinki alayyahu kafin ki wanke a'a yanda kika saka baki shi din nan wata zaki ga saman kai suke danki wato haka zaki zo ki wanke shi
wato da kunnuwarsa
sai ki dan sa gishiri dukkan ganyayyakin kowanne ki wanke shi daidai sai ki sa shi gefe guda ya tsane shi kuma shuwa kakki sai ki dan sa mishi gishiri yanda muke da wanke shuwa kake dan murje ta kadan kakki cire dacin gaba daya ki murje ya fita shi ma wannan saint leaf din shi wannan mai kanshi ganin mai kanshi gaskiya ban san sunan shi da Hausa ba sai ki wanke shi shi ma da dan gishiri kadan idan kika aje waɗannan kayayyaki to zaki samu attarugu wanki albasa tumaturi kayan dandano sannan nama idan zaki sa kifi ne zaki sa duk abin da kika ga zaki sa daidai aljihunki in daidai bukata kai in baki ma da hali ko crayfish din nan kika daka ya wadata ita wannan miya dan lafiyar ta ake so ba wai kayan dadin ciki ba kuma ita miya iyawa ce ko ba kifi wata miya zaki sha ta lafiya lafiya to idan kika zo wannan kayan miya sai ki ciccire ƴaƴan tattasan nan da shambo in kin sa akwai wasu kayan miya da ake ce mishi shamba in baki samu tattasai ba yana da ƴaƴa da yawa to ki cire ƴaƴan sai ki yanyanka in kuma baki san yanyanka ki sa shi a wannan abin jajjage na zamani ki saka in kuma ba haka ba ki sa shi a turmi duk wanda kika yi daidai ne
wato an da yafi san da kai laushi
ba a san kayan laushi ba a san kayan miya ki laushi to abu ne daya da nan manta shine gaskiya wannan miya an so samu ne an fi san a yi ta da manja manja mai kyau ba man gyada ba to sai ki dora ruwa shine abin da zaki fara yi wannan ruwa yana kan wuta kafin ya tausa sai ki dauko alaiyahunki ki ciccire wannan mai in kika zo wani bi cire alaiyahu zaki gona abu yana biyo ki kaman zare to duk wannan zaren shi zaki ciccire kar ki cire wannan itacen diwa itacen nake bashi a ciki mai dan kauri kuma mai laushi saboda an gaya miki ma sabon ganye ne an ga sabon yanka ne kin san shi shi ma wannan ganyen shakwa haka zaki mishi to amma shi wannan water leaf din shi zaki dora shi akan wuta ne sai ki dan sa gishiri ki dan zaki ga yana tsatsafo wani mama abun mama shine kina dora shi akan wuta shi yasa nan ya samu sunan shi kina dora shi akan wuta kika dan sa gishiri ka dan zaki ga ruwa ne ke tsatsafowa
wato sai an sa ruwa a cikin
ba sai kin sa ba shi yasa ake ce mishi water leaf to sai ki cire sai ki dan girgije sai ki ajiye shi to wannan yawa an ajiye shi gefe shi kai zaki ajiye amma da alaiyahu da shakwa din nan zaki yanyanka sai ki sa su a gwagwa sai ki dauko tafasasshen ruwan zafi gwagwan kin saka a wani waje sai ki juye tafasasshen ruwan zafin akai kina juyewa kai ya wuce minti daya cikin na biyu sai ki daga sai ki ajiye gefe zaki ga ya baki wani irin kore launi mai kyau sai ki ajiye gefe manjan ki kina dora shi akan wuta sai ki zuba kayan miya kake bari
a fara sa ruwan zafi ne za'a
yi wannan ruwan zafin ai amfani shi kenan gashi har mun yi mun zuba akan alaiyahu na alaiyahu ne to alaiyahu nan yana can yana tsanewa sai ki zo ki zuba manja ki dora manjan ki a wuta sai ki zuba kayan miya da zuba manja da kayan miya su bi juna
sai ki zauna sai manja ya kone
yawa sai ki dinga juyawa kina juyawa to anan abin yake akwai daddawayyar bawa akwai daddawa Hausawa duk wacce kike so zaki iya sa in ba kya so kuma ita daddawa ra'ayinki ne sai ki ta juyawa in kin sa crayfish in nama ne to fa in nama ne kin san sai ya tafasa ya nuna sannan zaki zuba wannan miya ba a san a soya ta kin tana da kin ga ta nuna ta hada jiki da nama da komai sai ki zo wannan alaiyahu da na ga ya miki sai ki dada matsi shi inda ruwa ki sa hannu ki matsi sai ki zuba sai ki dauko scent leaf din ki wannan gaimi kanshi ki saka shuwakakki ki saka water leaf dinki sai ki ta juyawa sai sun hada jikin su sun bace gaba ɗayan su sun bace in kika zo habawa ba a magana wani ba kuma wannan miya karin jini ne da lafiya a'a ba za ki sa mata ruwa ba wannan bakin manta alaiyahun nan da kika tsane shi ai da ruwa nace ki dan matse ruwan kadan ai baki matse shi gaba ɗaya ba to ruwan nan da zai tsatsafu ya isa ba a sa ruwa ba ta bukatar ruwa wannan miya to ita kin ji wannan miya yanda take haka za ki yi ta kin ga ita ba taushe ba kuma ita ba dage-dage ba
kuma abin dadin dadin shi ita ba abin da ba za ka iya ci ita ba kika ci har da doya
mai komai za ki iya ci da wannan miya ga lafiya
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Hadiza Kyari ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.